الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shabiyar ga watan Al-Muharram shekara ta 1441, wanda ya dace da 15 ga watan Satumba shekara ta 2019 a lissafin Turawa, za mu dora kan inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafi na Sahihul Bukhari, كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. باب ذكي مدنا أكن رشل الله في النبي عليه الصلاة والسلام دكما رسول الساعة. دعونا نتعشى حديث حبان إن شاء الله. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما أخبرني قال أخبرنا رسول الله قال أخبرنا يوسف عن ابن شهاب أخبرني هو أن علي رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اشتكى نحن على نفسه مولدا ومسعى عن يده، ولما اشتكى بدأ الذي هو بيده فسبت أن يوسف على نفسه إن أولاً يتكال جنب وأنكم بإذن الله عليه وآله وسلم قال أنه أولاً من أسلحة قال أولاً أسلحة قال أولاً أسلحة قال أولاً أسلحة إذا أشعر الشام هو أن أفضل أن أفضل أن أفضل أن أفضل أسلحة إبن الزبي أن أشعر أفضل أن أفضل أن أفضل أن أفضل أن أفضل أن أفضل أن أفضل وأحضر إليه قبل أن يموت وهو مقدم إلي ذهب يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وأهدني من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: قال أنا قتلت محمد قال عليه الصلاة والسلام: عن بلال عن سالم وسلام وسلام عن يوسف عن يوسف إليه عن عائشة رضي الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمانك الذي لم يكن منه تعالى الله في يهودا اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. قال عائشة: لولا ذلك لقبل قبره قبره خشي ان يكون ذكر مسجدا.
ونم حديث فرقه حديث حبان ابن موسى المروزي دقى عبد الله بن المبارك شيما المروزي دغى يونس ابن يزيد الايلي دغى ابن شهاب الزهري يكي اروى ابن الزبير يا باش الاباري دغى نانا ان شاء الله تعالى ما سيداتي و ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى tana ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan rashin lafiya ya kama shi shine ishtaka, daidai yake da maridwa. Anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ishtaka kamar ka ce idan maridwa, yana yi wa kansa tawaida, yana yi wa kansa ruqiyya, yana yi wa kansa addu'a, yana yi wa kansa tofi alaihi salatu والسلام. نفث على نفسه بالمعوذات يناي وكنسا توتي وكن كنسا دا قل أوزي إن قدابي قل أعوذ برب الفلق دا قل أعوذ برب الناس. كلمة نفث سنة نفين يناي توتي كو الدعاء كو تاويدا كو رؤية mana yayi addu'a yana mai fitar da iska a bakin shi kamar yadda idan mutum yana so ya tofa wani abu haka ya kan daga hannunsa ya addu'a ya tofa to annabi yana yi wa kan kansa miyau dinsa yana fitowa daga bakinsa yana taba hannunsa ya shafa a jikinsa alayhi salatu wassalam idan yayi din ba ni sunan shi in yayi sai kuma ya shafa a jikinsa yanda yake tofin in ya daga hannu haka yana karanta numfashinsa yana taba tafin hannun yanzu ina magana haka numfashi na yana taba tafin hannuna wannan numfashin da yake fitowa da karatu da addu'a to shi kuma in ya gama sai ya shafe jikinsa gabaki daya wannan sunna ne kuma duk wanda yake yana so zai addu'a da ayoyi ko da addu'o'i ko da wasu hadisai zai iya yin haka kuma an ruwaito yana yin amfani da falakin nasi a wata riwaya qul huwallahu ahad da wacce ne yana ƙara qul huwa yana ƙara wacce ne wa zaitun bayan ya yi falakin nasi din me yasa ya zabi qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas saboda surori ne da suke dauke da bayani akan neman tsari duk wanda yake neman Allah ya tsare shi akan komai ba sai ciwo kadai ba sharrin aljani sharrin dan adam sharrin shaytan duk a cikin qul a'udhu birabbil falaq da nasi akwai in ka koma ka karanta su kan nutsu zaka ga babu wani abu da mutum ya kamace ne mutsari da shifa ce Allah ya kawo shi a bayyane ko a dunkule mai ilimi mai karatu zai iya fahimta ko kuma malamai su mai bayani shi yasa falaki da nasi suna daga cikin surorin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawan karanta su yake yawan karanta su babu wata rana da za ta fito ta faɗi annabi bai karanta qul a'udhu birabbil falaq da nasi ba babu wannan ranar sai sai shar'anta mana ba wai dan a sallah ba fa a'a zikiri sai shar'anta mana kullun mutum ya idan da sallar asubahi to ana so yayi waɗannan surori qul huwallahu qafa uku falaqi qafa uku nasi qafa uku haka kuma kullum mutum idan ya sallar magariba an shar'anta yininsa ya kare kenan to ya rufe da neman tsari da waɗannan surori qul huwallahu qafa uku falaki qafa uku nasi qafa uku yanzu dinnan ana bin mubashin mu yi waɗannan surori tunda mun idan sallar asubahi idan ka duba content din al-madmum abinda ke cikin surorin sun cancanta musulmi ya rinka karanta su kullum duk fitina da ka sani ta dan adam ko ta shaytani ko ta wata cuta Allah ya yi maganin ta a cikin waɗannan surori kuma yanayi na'am yanayi haka ne yanayi kuma abu na biyu shine akan falaki da nasin da hayyan kullun in zai kwanta bacci sai ya karanta su ya shafa jikinsa ina ganin duk abin da aka ga annabi ya lazimce shi yana kula da shi mu ma kamata mu kula da shi kuma dole akwai wani sirri a ciki me yasa ba a ce aka me yasa ba a ce ayi da wal'adiyati ba sai aka ce da falaki da nasi ka duba ya karanta da asuba ya karanta in azkarus sabahi wal masa ya zo ya karanta ya karanta da yamma ya karanta da magariba idan zai kwanta bacci ya dada karanta ya shafa a jikinsa falaki da nasi kuma wannan wato rayuwar da muke ciki wallahi kana buƙatar falaki da nasi baka isa ka rayu ba tare da kana neman taimakon Allah da karanta waɗannan surorin ba haka ne dole ne ga mai hankali fa amma in baka yi su ba ma ka je ka nemi panadol a da paracetamol haka ne in baka neme su ba ma ka je ka samu likita yanzu mutum yana cikin damuwa ko ya kasa yin bacci ko yana cikin wani abu yana damun sai je nemi wani dan adam mutum ne dan uwansa shi ma fa wannan bala'in zai iya samun sai ya hana shi baccin shi ma likita sai ka je ka zauna ka ta mai bayanin matsalolinka wai wannan maganganun da zai maka wai shine zai baka kwanciyar hankali wai ka samu nutsuwa kai je budo takarda ya duba ya ce ka je kai kaza gaibu at-tabibu an-nafsi wannan likitan da yake kula da harkar wato ran dan adam ko zuciyar dan adam damuwarsa psychology abun nan da ko psychologist shi zaka je ka zauna a gaban sai baka shawara ga shawara annabi ya baka yace ka dinga yi amma baka yadda da shi ba a wanda kokobo ba zaka shi ba ko nera daya ka gwada ka gani yanzu idan aka yi ma bayani aka sihirce tsafe-tsafe da ake wa mutane jiya wani mutum muke magana da shi wani babban mutum ne yana kokawa shi yana cikin damuwa yace shi abin da yake damunsa Allah ya masarufin asiri yana da arziki yace wai yanzu wai malam mutum ka dauke shi kuna harkar kasuwanci tare da shi dan uwanka ne danginka ne ka sa shi akan harkar miliyoyin kudi abin da zai fara yi shine sai ya nemi bokaye bokaye zai nemi taimakonsa da nemi taimakonsu yaya za su hana ka ka rinka tambayar sa kudinka su hana ka ka yi lissafi akan shi su hana ka ka yi lissafi akan dukiyarka ba ku gane jawabin ba mutum ne ka taimake shi ka kawo shi kuke harkar kasuwanci da shi ko ya rike maka shago ko kuma misalin kun bude harkar kasuwa ko harkar company ko harkar business ko wani abu naka na alheri ka dora shi akai dole ne daman dan adam idan za ka yi harkar kasuwanci dole sai ka nemi taimakon wani to yanzu abin da ake abu na farko idan mutum ya ga ya damki dukiyarka tana hannun shi yana juya dukiyarka to zai rinka bin malamai ne bokaye akan su rufe bakinka akan sa kada ka iya bude baki ka tambaye shi lissafi ne ta harkoki da kudinka haka ake yace malam mu din ma shi ya sa mu ma yanzu in mun kama harkar kasuwanci sai mu bi malaman mu ma muna neman ya za'i mu danne yaran namu mu ma mu fi karfin su ayina to in kana karanta kula wuzu rabbil falaq idan nasu nan duk sharrin dan adam zai je kulla maka wani wai rufa'idu wani ya juyar da tunaninka kari ake yi dan bid'a kazami da yaje yana neman taimakon boka kai da ka rike alqur'ani kai zikiri mai kyau ka kwanta lami lafiya kuma a waye kwakwalwarka kana sani da abubuwa ba yana zai wai a kifar da kai wai zikiri haka ake yanzu wallahi haka ake wallahi malam kana tare kana harka da mutum wallahi baka isa ka bude baki ka tambaye shi abu kaza ba baraka iya ba saboda yaje yayi alaka da tsinannin malamai kazamai maciya haram su kuma abin da suke rayuwa ke nan su tsafi su sihiri a sihirce ka a hana ka magana nawa nawa ne iyayen gidan da ba sa iya wa yaransu a kasuwa magana wallahi ba su kai sakai magana ka isa ka bude baki ka ce a zo a yi lissafi wallahi ba ka isa ba gashi nan kana kallo ana harkar kasuwancin kai ta danna mai dukiya ba ka isa ka bude baki ka ce a yi lissafi ba kana fara tunani gabanka zai rinka faduwa na'am shi kuma yana ta harka ya miƙe kafa to kullun idan aka ce annabi ya ce mu yi kaza to mu rike akwai alhairai na duniya da lahira a ciki yanzu wani fa akan kuɗi bai kai ya kawo sai zai sa a sihirce ka matarka za ta iya sihirce ka kai malam Allah ya kawo lokacin da yau ƴaƴa suna iya sihirce iyayensu ɗanka ƴaƴanka sai su haɗa baki in kana da abin duniya da rufin asiri in ba su da aqida ba su da tauhidi baka gina su akan Allah ya ce annabi ya ce ba sai su je su kai ka wurin boka sai asirce ka baka yi saki tasarrufi a cikin dukiyarka ko wani abu baka ita ba kuma duk akan wannan duniyar ce da ka karar da rayuwarka kana neman ta kuma ne zai tsafe kai hana ka tasarrufi da ita ga addu'a an ce kai ba kai ba shi yasa nace in baka yi dan Allah ba wahala ma ta sa kai wahala wahala kuma sihirin nan fa yana yi baran ga muku gaskiya yana yi ba wani alfahari da mutum zai kai sai riki Allah yanzu manzon Allah kansa sallallahu alaihi wasallam sai da akai mai sihiri a gidan shi akan iyalin sa kuma sihirin ya ci shi ya daina zuwa gidan iyalin sa gaba ɗaya kuma bai sani ba dama an ce sihiri tunaninka ne malam za a dauke sai a jiye tunanin maybe she upside down sai ka rinka tunani aka ce ga ka mutum kai wanka ka saka riga kai komai amma sai ka kasa yin wani abu kuma baka san ka kasa yin abun ba baka iya yi da abu ne ya kamata kai amma ba za ka yi shi ba dama shi ne ma'anar sihirin haka malamai suka faɗa ma'anar sihiri a juyar da tunaninka ba sai ka je ka yi tsinci-tsinci a bola ba ba sai an ga ka zama ina fatan yan uwa kun ɗauki wannan ribar insha Allah mu ci gaba da bugawa Allah ya taimake mu hadisin Abbas ibn Abdullah ibn Zubair daga Aisha ne har yanzu riwayar Aisha ne tace ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa sami'atu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa asghat ilayhi qabla an yamut ta ji shi kuma ta saurara shi ne asghat faqad ta karkata ta ji shi faqad saghat qulubukum asghat ilayhi qabla an yamut in an ce asghat ana nufin malat sai ta saurare shi kafin ya bar duniya wa huwa mustanidun ilayya yana jingine da ni ya kulu yana cewa Allahumma firli warhamni wa alhiqni bil rafiq Allahu akbar shi da kansa yana cewa Allah ka yafe min kaji annabi da kansa yana cewa Allah ka yafe min idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa zai bude baki yana roƙon Allah Allah ya yafe masa yana cewa Allahumma firli warhamni ya Allah ina neman rahamanka Allah kai min rahama wa alhiqni bil rafiq ya Allah ka hada ni da kai a fassara da muka yi jiya ko kuma ka hada ni da manyan jama'a mutanen ƙwarai mala'iku siddiqai shahidai ya Allah ka hada ni da su idan na mutu wannan shine kalmar da aka ji annabi yana faɗa yanzu ashe jama'a annabi da kansa yana roƙon Allah ya masa rahama annabi da kansa yana cewa Allah ya yafe masa mutumin da an fa gaya masa an yafe masa inna fatana laka fatan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah ya yafe masa fa amma ka duba zai bar duniya yana cewa Allah ya yafe masa kuma kullun idan yazo sallah tsakanin sujjada guda biyu sai yayi Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni kullun in yayi sujjada in ya dago dan zaman nan da ake kafin sujjada a koma wata sujjada sai yayi Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini wajburni ya Allah ka gafarta mun Allah kai mun rahama Allah kai mun afwa ya Allah ka karfafe ni kullun tsakanin sujjada da sujjada haka ya kare rayuwar gaba ki daya alayhi salatu wassalam
أن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به والنفوس استعذنا أزواجه أن يمر في بيته فأذن له فخرج وهو بين رجليه فقلت اجلاه في الأرض بين
عباس
بين أبراج بين أبراج بين أبراج بين أبراج وبين رجل آخر قال يا ابن أخبرت أخبرت عبد الله الذي قال عائشة قال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الذي أمر من رجل آخر الذي لم يسمي عائشة قال قل قال لا قال ابن عباس هو علي بن أبي طالب وقالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجهه قال حريفك علي من صدق رجل لم تقدر او يدخلنا لاني احد من الناس واجد الناس في مقبل لحفظه رجى النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم تفتنا تصف عليه من تلك القرية حتى تفتى يشير إلينا بيده أنك فعلتن. قالت ثم خرج إلى الناس فكررهم وخلهم.
طيب wannan hadisin Sa'id ibn Ufayr shine Sa'id ibn Kathir ibn Ufayr mutumin Madina ne shi kuma daga Lays ibn Sa'd al-Imam abokin Imam Malik shi kuma daga Uqayl ibn Khalid shi kuma daga Zuhri ibn Shihab Allah ya masa rahama yace Ubaidullahi ibn Abdullahi ibn Utba ibn Mas'ud ya bani labari cewa nana Aisha matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallam kala tace lamma saqula Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya inda ciwo yayi nauyi wa Annabi shine saqula washtadda bihi waj'uhu ciwon ya tsananta a gare shi saqula jikin yayi nauyi na mara lafiya jikin sa yana yin nauyi washtadda bihi waj'uhu ciwon yayi tsanani a lokacin yana ɗakin nana Maimuna bintul Haris lokacin da wannan abun ya same shi yana ɗakin nana Maimuna bintul Haris yace tace ista'zana azwajahu an yumarrada fi baiti sai ya nemi izinin matansa dan ayi masa jinya ayi nosin din sa yumarra at-tamrid shine nosin shi baiti tace a gidana tace dan a kula da shi in masa hidima a lokacin saboda ita ce yarinya mai kadar mai karancin shekaru za ta iya zirga da konan ajiye wannan tashin da sauransu da kuma matsayi da Allah ya bata a gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ista'zana yani mai izini din nan wannan karamci ne falala ce yaga dama yayi amma in yaga dama yawa in yaga dama sai ya ce zan zauna a nan ba wacce za ta yi magana saboda turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u wa man ibta ghayta mimman azalta fala junaha alayka Allah ya ba manzo Allah dama ya tare a tattare da wata mata wata ya matso da ita wata ya nesantar da ita in ya ga dama wata sai wata uku hudu biyar ma a ɗakin ta wata kuma ya mata kwana daya wannan shi rabon kwana ba tilas bane akan shi to amma ka duba falala da karamci irin na Annabi izini ma ya nema so yake a bashi nana Aisha ta kula da shi ta yi mai jinya sau dalilan da na gaya muku amma sai da ya nemi izinin matan shi shi fa an ba shi dama yi to kaga mu ne ya kamata mu ɗauki darasi akan wannan cewa mutum ya ji tsoron Allah ya yi adalci a tsakanin matan shi ya ji tsoron Allah ya yi adalci a tsakanin matan sa zalunci tsakanin mata sababi ne na shiga wuta kai iya kokarinka ka kamanta ka kwatanta kada ka yadda matarka ta zama sababin jefa ka a jahannama tace sai ya nemi izini fa adinna lah suka yi masa izini kamar yaya tunda bai da lafiya a kwance yake kiransa yayi yassa Fatima ya shura malam Isa na na Fatima yace ki je ki bi su kowa ki je ɗakin ta ki gaya mata cewa ina neman izini su ba da dama a kai ni ɗakin nana Aisha ai mun jinya a daina yawon girki da shi yau kwana kaza yau kwana kaza kuma mu ma nan mutum zai iya yi idan ka gama ta da hankalinka yi kwanciya da sha'aninka wacce ta fi tausayinka ka san a cikin mata akwai wanda za ka bata da tausayi wata kawai harkar ta ce a gabanta kawai wata kuma zaka tana da jin kai da tausayi to mutum in yaga irin wannan zai iya tara matan ya gaya musu da Allah ina so a ba da dama wance ta kula da ni na'am zaka sha surutai ko baka da lafiya tabbas amma dai mun daga kai karsa gigita ka a ajiye ka a guri guda zai fi. Akwai wanda ba shi da lafiya, bai ma san inda yake ba, yana cikin wahala. Wallahi matan saboda mugun kishi, wallahi malam cewa suke, wallahi sai ya musu rabon kwana. A hakan nan ba lafiyar nan, ana ɗaura masa ruwa, ana masa allura, ana haka suke za a ɗebe shi a kai shi can. Yau kwana biyu a daɗa ɗibansa, ka ji kake kayan wanki. Wallahi tallahi da ke yawo. To gwanda gwanda ma wanda yake da ɗakinsa matan zuwa suke yi. Amma wanda yake yawo kan ya zama jele kenan ai. To mutum ya ga dama zai iya cewa kaza. Amma kar ku manta annabi izini ya nema. To kai ma sai ka nemi izini. Wannan ba laifi ba ne. Ta ce sai suka ba da izinin. Fatima ita ta je ta ce innahu yashukku alayhi al-ikhtilaf. Babana zirga-zirga da zurutun bin ɗakunanku yana tsananta a gare shi, yana wahalar da shi. Ku ba shi dama, ya ce yana son a bar shi a ɗakin Nana Aisha, kwarin a zuwa kuna gaishe shi Nana Aisha don ta yi masa hidima. Haka Ibn Sa'd ya faɗa da isnadi ingantacce daga Zuhri. Shikenan sai manzon Allah ya fita sun ba da dama. Wallahi malam bai iya takawa da ƙafar shi ba. Sai ya fita yuhada bainar rajulaini takhuttu rijlahu fil ardi. Mutum biyu ne suka ɗauke shi, wannan ya riƙe rabin kafaɗarsa, wannan ya riƙe ɓangaren kafaɗarsa. Shi ne baina Abbas ibn Abdul Muttalib wa baina rajulin akhar. Abbas ibn Abdul Muttalib baffansa ne ko kuma ɗan uwansa ne, sannan matashi ne shi ma. Ka san a iya samun wani baffanka ne amma shekarunku kusan ɗaya, ƙanin babanka ne amma wataƙila girman bai girme ka da yawa ba. Ko ma kafi shi mumkin, kafi baffanka shekaru mumkin zai iya yiwa. Sai Abbas ya ɗauke shi da wani mutum daban. Takhuttu rijlahu al-ard. Kafafuwan suna jan ƙasa. Daidai da ya taka da ƙafarsa a riƙe shi ya dogara ma baya iya yi saboda tsananin ciwo. Da haka da suka ɗauke shi ƙafafuwan suna jan ƙasa, kamar yadda riwaya ta tabbatar. Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud yace fa akhbartu Abdullah ibn Abbas, sai na ba Abdullah ibn Abbas labari billadhi qalat Aisha, dangane da abin da Nana Aisha tace. Fa qala li Abdullah ibn Abbas, sai Abdullah ibn Abbas yace da ni, hal tadri man ar-rajul al-akhar alladhi lam tusammi Aisha? Ko ka san waye ɗayan mutumin nan da Nana Aisha bata faɗa sunansa ba? Ba ta ce tsakanin Abbas da wani rajulin akhar ba? Qultu lahu la, sai ya ce ni ban sani ba, la adri kenan. Sai Abdullahi ibn Abbas ya ce huwa Ali ibn Abi Talib, ai Aliyu ne ai. Wannan mutum ɗaya da ta ce da Abbas da wani, to Ali ibn Abi Talib ne. Ibn Abi Talib, a riwayar Abi Zar an faɗi sunan Ali ibn Abi Talib ne shi da ya kawo. To, me yasa ba ta faɗi sunan shi ba? Me yasa ba ta faɗi sunan shi ba? Ganin mijinta ne. Ana iya samun daidaito ko rashin daidaito tsakanin matar gida da ganin miji ko yayin miji, haka ne? To, shi asalin Aliyu bin Abi Talib, wato, akwai damuwa da Nana Aisha take da shi a kan, take da damuwar da take da ita a kan shi. Me damuwar? Lokacin da aka samu muskila tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan shi, musamman da ita Aisha, bari mu dawo kan isar hadithul ifk. Lokacin da aka zargina na Aisha ɗin nan, har annabi ya ƙaurace mata, ya ɗauki lokaci, Allah bai saukar da wahayi ba, har ya zo yana shawara yana bincike a kanta. Lokacin da munafukai suka yi munafurci a Madina, an je yaƙi an dawo, aka zo aka duba abin hawanta aka gabata ciki, ashe kawai mai jan raƙumin nata ƴamcin raƙumi ya jawo, tunda daman su mata an san hawa abin hawa a saman ana lullube su da irin darbuka ɗin. sai aka dawo sai aka ga ta dawo da wani mutum ya dauko ta akan dokin sa ko rakumin sa munafikai sai suka dauki wannan abun suka mai da shi sharri ashe abin da ya faru shi mai daukan rakumin nata ne ya kuskure ta fita zagayawa dan haka kawai ya dauki rakumin ya tafi da shi ba tare da ya bincika tana ciki ko ba ta ciki ba su kuma munafikai da suka ga bata dawo kan rakumin da aka dora ta ba ta dawo kan rakumin sai suka canja abin suka ce a ai an je an yi kaza ne wannan mata annabi ne fa ba a daga masa kafa ba munafiki bai daga annabi kafa ba sai da aka ci mutuncin matar annabi a ai ta keɓance da shi ne a kaza to wannan abin da ya faru ya damu annabi kwarai da gaske ya dauki lokaci mai tsawo malam ka duba yanda subhanallah suke kare mutuncin iyalansu du namiji mai kishi ba zai so matarsa a ce tana alaka da wani ba zai yi ba zai yi ba dan haka aka dauki lokaci munafikai suka ta toyawa suna kwashewa to malam shahid ce ne annabi ya zo yana bincike ya nemi shawara Ali bin Abi Talib akan nan Aisha ce wai me kake gani ne akan wannan baiwa Allah to amsar da Aliyu nan ya bayar ita ce bata yi wa Aisha dadi ba shi yasa za ta bi yawanci hadisai in an fada sai ga haka dai ana dai wucewa ne mashi har yace ma annabi yace ya rasulullah ya annabi lam yudayyiq Allahu alayk Allah bai kuntata ma ba wan nisa'u siwaha kafif mata ba Aisha ba suna da yawa ai ba Aisha ce kadai mace ba akwai mata ba Aisha ba da yawa bai ce ya sake ta ba bai ce ya kore ta ba amma ka gane ai akwai wasu mata ba ita me wannan magana take nufi to wannan sai yayi wa nana Aisha zaki aka yace mata ba ni ba muna da yawa to tun daga nan abin ya dame ta kwarai da gaske ta yi haƙuri ta yafe amma dole cikin maganganunta da mu'amalarta dole sai wani abu ya bayyana dole to shine nan kaga da tazo hadisin ko sunan sa ma bata kira ba tace tsakanin Abbas da wani mutum to me sakon da take so ta faɗa ya isa mani tishi da Allah ko da sunan sa ko ba sunan sa wato ka lura da wani abu akram kallah akwai abin da zai iya faruwa a rayuwa wataƙila wani ya maka wani abu no abin da ake so ka yafe ka kau da kai kai wani abu amma akwai abin da fa wato ba zai taɓa barin zuciyarka ba sai mutuwa wani ya yi masa wani ɗan uwansa ya masa wani abu aka ce ka yi haƙuri don Allah ka yafe ka manta a zuciya ce a'a na yafe dan yafe a haƙuri na yi haƙuri amma ba wanda zai isa kuma ya ce manta a cikin zuciya wannan kuma ba aikin ku bane eh yace na yafe ba dai yafe ake bukata ba na yafe amma batun a ce wai dole sai na manta wannan abin a'a yace akwai abin da baya mantuwa yace ina kokarin in manta amma na kasa yace kuma ko Allah ba zai kama ni da wannan ba yace to ai na yafe ban zage shi ba ban ci mutuncin sa ba amma maganar in gan shi in manta wannan abun wai abin da wani ya mun wai na manta yace a mutane kala kala ne wani yana iya mantawa wani komai zai iya manta shi duk abin da aka yi masa wallahi zai iya manta wani kuma a'a eh na yafe na yi haƙuri Allah ya yafe mana gaba ɗaya amma maganar na manta wai a ce wai dole sai na manta wannan abu yace bata mata so ba ai eh ko a ce ai mu'amala ta koma da wai da sauransu yace a'a musulmi ne dan uwana assalamu alaikum lafiya kalauya gajiya in ba lafiya zan gaishe shi in wane ne ya buƙaci taimako in ga dama zan iya masa kaza amma maganar a me da ni da yanda nake mu'amala da shi da 100% yace ba zan iya ba zai iya ba kuma ɗabi'a ce ta dan adam wannan baka da tahakkumi a kai zaka takura masa ka ce amma baka isa ka sa shi wai ya manta wannan abu a cikin zuciya ba akwai yadda in aka yanka maka ita har abada ba ka manta ta ba wata mata wata baiwa Allah ta ce babanta ta matsanta masa ya mai da uwarsu mahaifiyarsu yace wa iyaye yace wa ƴaƴan wallahi ina kaunarku ina son ku ina kaza kaza sai yace amma mamanku ku yi hakuri ni na fi ku sanin mamanku baban dan Allah kamar yadda mamanmu tana zaune shekaru aro aro ta ki yin aure yace wallahi idan na dawo da ita gidan nan ni ba zan zauna lafiya ba kuma ba za ku zauna lafiya ba halinta bai da kyau sun yi kuka sun yi rikicin sun yi duk abin da zai ce ku yi hakuri na fi ku saninta na san halinta sarai shekaruna 20 da kaza da ita zuwa 30 ta mun azaba fiye da yanda kake tsammani ƴaƴan sun girma ƴaƴanta mata sun yi ƴaƴa ta yi jikoki ta mai tana nan zaune shi kuma yana da daman da zai iya mai da ita yace wallahi ina mai da ita na daina bacci na kwarai haka yace shi yace dirinta halittarta haka Allah ya halicce ta kayan gininta da aka gina ta da wannan tsiyar aka yi aka gina ta wato akwai ɗabi'ar mutum da in ka san halin dan adam akwai mutumin da wallahi ba kai saka canja shi ba wala Allah da ya halicce shi kadai zai iya canja shi sai kashe shi ko ya kashe shi ko ya canja mai ɗabi'a amma kai duk lalama duk nasiha duk hakuri duk jan kunne duk tsoratarwa wallahi ba zai canja ba ana iya samun su a cikin ƴaƴa ana iya samun su a cikin mata ana iya samun su a cikin abokanai ana iya samun su a cikin makota ana iya samun su a cikin mutum ne haka Allah ya yi shi da wannan ɗabi'ar baka isa ka canja shi ba ya za ka yi sai ka yi hakuri da shi in kaga za ka iya jure abin da zai ma sai ka ɗauke shi a haka ya tabta maka tsayin da zai ma kai ta ɗauka Allah ya baka lada in kuma kai ba za ka iya ba ajiye shi gefe ko ɗanka ne ko maniyinka ne ajiye shi gefe a ci gaba da mu'amala sama-sama amma harkar kaza 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 ba wannan magana shi fahimtar wannan zai baka sauki kwarai da gaske to anan na yi muku wannan bayanin ne kuma na ba ku misalan da kuma a tsakaninku kun san abin yana faruwa don kar wani ya tafi ya ce to ya kuma Aisha ta yi haka ya za a yi ƴar adam ce kuma maganar yafewa ta yafe ba a ruwaito mana cewa ta yafe ba amma kai kanka ka san akwai abin da ba yanda za a yi da kai in sama za ta haɗu da ƙasa sai dai mutuwa kai kanka ka sani na'am eh gaskiya ne wato shi dan wani bayani akan girman nauyin maganar ne shi kaga bai fito fili yace a sake ta ba cewa yayi ai akwai wasu mata ba ita ba kenan kinaya ce kenan yana nuna cewa in ya sake ta ma ai zai iya auren wata ko to ita kuma sai ta duba yanzu matsayinta a wajen annabi da kuma rayuwarta da manzon Allah har akwai wanda zai ba da shawarar ta rabu da wannan ni'imar mai son ta mai ƙaunarta ka gane karatun abinda take so take ƙauna inda annabi ya ɗauki wannan shawarar ya labari lalancin fa ya ƙare so wannan ɗabi'a ce ta dan adam ta ce da wani mutum Abdullahi ibn Abbas ya ce wannan mutumin fa Ali ibn Abi Talib ne shi ma ya san me yake faruwa shi yasa bai ce komai ba kawai ai tambayin da yayi yace ka san waye wannan ɗaya mutum din da Aisha ba lam tusammi Aisha Aisha ba ta faɗi sunan sa ba shi Ubaydullahi mai riwaya ibn Abdullah ibn Usba ibn Mas'ud shi bai san waye ba kawai dai ya dauki hadisi ya je ya faɗa sai yace ai Aliyu ne yayi mata faɗi sunan sa bane Ali ibn Abi Talib ne yayi kuma zancen ya wuce huwa Ali ibn Abi Talib yace wa kanat Aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam tuhaddithu anna sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala bayti tana bada labari cewa yayin da annabi ya shiga gidanta washtadda bihi wajhuhu ciwo ya tsanani gare shi qala hariqu alayya min sab'i qirabin lam tuhallal aw kiyatuhunna yace ku zuba mun Allahu akbar ciwo da ya masa tsanani da kansa annabi yace wato ku ɗauko guga guda bakwai manya-manyan guga, an ce karab ana nufin babbar guga ta ɗiban ruwa wanda ba a kwance bakinta ba. Auke tuhunna jam'i ne na wika'u, ribatul qirba, akwai abigiya da ake ɗaure bakin guga, ba wa wakakkiya ba, ɗaurariya wanda ta cika da ruwa kenan, cikin a cike sannan bakin a ɗan ɗauri. Ya ce to ku ɗebo guga guda bakwai ku zuba mu. Ciwon malam zazzabin ya kai ga annabi sai an rinka zuba mata ruwa, ruwa ake watsa mata. La'alli ahadu ila nas, ku zuba mun ruwa, in ji annabi, in samu sauƙin zazzabin nan ko na yi wa mutane wasiya. Ahadu ila nas, na yi wa mutane wasiya. Fajalasnahu fi mikhdabin, sai muka zaunar da manzon Allah a cikin wato mikhdab. In an ce mikhdab kamar daru, mikhdab kamar wani abu mai faɗi da ake iya zama a ciki, ina irin baho da mata suke zama in sun yi jego mai faɗi suna gasa jikinsu, to shi ma ana iya ce da shi mikhdab, wani mazubi dai mai faɗi haka aka zaunar da shi a ciki sallallahu alaihi wasallama, wanda in an zuba masa ruwa to ruwan zai zauna a ciki ya rinka jin sanyi ruwan, ba ruwan zai baje bane ya watse ba a ƙasa akai ta zuba mai ba. Fajalasnahu fi mikhdabin ko fi ijana, ana cewa mikhdab ko ijana. Nana na Hafsa ne zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama. Thumma tafiqna nasubbu alayhi min tilka al-qirab, tace sai muka tafiqna ja'alna, sai muka kama muka ta zuba masa wannan ruwan daga wannan guga guda bakwai din, muka ta sheka wa annabi ruwa. Malam ya zauna, malam ya kifa kansa haka, sai dai ake zuba mai ruwa, tirzi yana tafta a jikinsa. Wannan a zazzabin ƙarshe da annabi yake na alayhi salatu wassalam. Hatta tafiqa yashiru ilaina biyadihi an qad fa'altunna, da muka yi ta zuba masa wannan ruwan har sai da yazo yana ta nuna mana da hannu yana cewa yayi haka, kun aikata yayi haka, an qad fa'altunna yayi haka yayi haka. Daga nan malamai suke cewa ashe shi ruwa a jikin mutum lokacin da yake da zazzabi yana da tasiri, ruwa mai sanyi ko kuma irin abin da likitoci suke cewa a jika tsin ma idan zazzabi ya yi yawa a sauke zazzabin, tabbas zazzabi ruwa yana sauke zazzabi. Kaga wannan ko likita bai ce kai ba, annabi ya ce kai. Yana iya faruwa yaro cikin dare ya tashi zafin jiki, ko mai gida ko uwar gida ko ɗan gida ko waye ba likita a kusa, kafin a kai shi asibiti first aid ɗin da za a yi masa, to a samu tsin ma sai a jika sama-sama haka, sai a rinka janna masa ana guga masa, za ku ga jikin yana yin sanyi, temperature din yana yin low, yana yin down, saboda shi temperature din in yayi sama shi kuma matsala ne shi ma. So wannan abin da za a yi mutum kafin ya je ga likita, kuma su ma likitocin suna cewa ai haka din, idan ciwon yayi tsanani jikin yayi zafi sai a sa a rinka jika tsin ma ana shimfiɗa wa mutum a jikinsa ana ɗagewa. Akwai wanda za ka ga jikin tiriri yake, Allah kai mana akuwa. Da ya samu sauki sun makara da ilan nasi fa salla lahum, ka duba annabi da son sallah malam, a cikin wannan yanayi yana samun sauki sai ya fita cikin mutane kuma ya je musu sallah. Kharaja ilan nasi fa salla lahum wa khatabahum, ya yi musu hutuba ya yi musu wa'azi. A hadisin Abi Sa'id al-Khudri ya ce annabi ya fito a rashin lafiyan da ya rasu, mu muna cikin masallaci, yana kifa da kansa ya shinkul, ya ɗaure kansa da tsumma, wato saboda tsananin zafin ciwon kai malam sai da ya ɗaure kansa, ina irin abin da ake kamar mutum ya tighten kansa kamar ya sa belt ko ya sa wani tsumma. Idan ciwo ya yi tsanani, in kai ya yi ciwo aka ɗaure shi ana samun sauƙi malam, ko guri ne ba ga mutum ya ji ciwo sai a ce a ɗaure wurin, wuri ne in yana maka raɗaɗi in ka sa abu ka ɗaure shi yana rage raɗaɗin gurin. Kafa ce nan gudun tana ciwo, in aka ɗaure ta sai a samu sauƙi. Yunwa in ta dame ka, ka ɗaure cikin ka sai ka samu sauƙi. Idan kanka yana ciwo, ciwon ya yi tsanani, sai ka sa tsumma ka ɗaure ko hankici ka ɗaure, to sai sauƙaƙa maka. To shi ne lokacin da annabin zai fito saboda zafin ciwon kan, sai ya ɗaure kansa da me da wani tsumma, kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito. Yace muna kallonsa bai tsaya ko ina ba, sai ya tinkari wajen mumbari, sai ya hau kan mumbarin sai ya daidaita, mu ma muka bi shi. Sai ya ce, na rantsa muku da wanda raina yake hannunsa, ina kallon tafkina daga nan, tafkina na gidan aljanna, Allah ya nuna mun ga yake ina ganin shi sallallahu alaihi wasallam. Sannan yace, inna abdan uridat alaihi dunya wa zinatuha faqtara al-akhirah. Ina shaida muku, bawa sai kinaya, yace bawa Allah ya zaba, ya bashi, ya bujiro masa duniya da lahira, amma wannan bawan ya zabi lahira. So yake yace, ni fa Allah ya bani zabin in zabi in cigaba da zama da ku a duniya ko in kama hanya ta lahira, ni na zabi lahira. An bujiro mun duniya da kwalliyarta, uridat alaihi dunya wa zinatuha faqtara al-akhirah, ya zabi lahira. Ka san mallam wannan bayanin da annabi yayi yana kan munbari, da ya gaya musu yana ci wannan zabi, ba wanda ya gane karatun sai Abubakar. Su duk sun ɗauka wa'azi yake musu. Abubakar yana jin annabi ya ce wani bawa Allah ya bashi zaɓi tsakanin lahira da duniya, sai ya zaɓi lahira. Kawai sai Abubakar ya kifa kai, so sai aga yana ta zubar da hawaye, ya ɗaga hannu ya ce, ya Rasulallah, nufbika bi aba'ina wa ummahatina, ya manzan Allah, ga iyayenmu nan su mutu, kai ka rayu. Gwanda iyayenmu su mutu, mun fanshe ka, ga yawo Ubangijinka, ga iyayenmu da bi aba'ina wa ummahatina, za mu ba da iyayenmu da kakanninmu da wato mahaifanmu gaba ɗaya don su tafi, kai ka zauna. Da dukiyarmu wa amwalina wa anfusina, da rayukanmu, kai wanda mu ɗan mu mutu, kai ka rayu ya Rasulullah. Sai kawai annabi ya sauko daga mumbarin nan, tun da ya sauka daga kan wannan mumbarin bai sake hawansa ba ila kiyamisa, hawan mumbarinsa na ƙarshe kenan. Na komawa gida, sai Allah ya ɗauki ransa. Shikenan. A wata riwaya an ce kafin ya mutu da kwana biyar ne, kamar yadda Imam Muslim ya rawaito riwayar Jundub. Wasu kuma sun faɗi wata maganar ba wannan ba. So wannan shine abu na ƙarshe da annabi ya faɗa. Kenan wannan hadisi ya nuna mana ya hau ya musu huduba, ya kuma gaya musu shi fa ya zaɓi lahira, kuma ya tabbatar mana da hadisin da muka karanta da ku jiya, cewa kowane annabi Allah yana ba shi zaɓin ko ya zauna a duniya ko ya zauna a lahira. Ya Allah, ka ba mu ikon zaɓen lahira, kuma Allah in ka kai mu ka sa mu je a sa'a, Allah kai mana afuwa, Allah ka sa mu cika da imani. Wanda ya yi afuwa ya kasa mantawa, babu komai. Dama abin da ake bukata ya yi afuwa, ba wannan sun da ya ce ka manta ai, shi mantawan Allah ne yake iya cire maka shi, ba zai tauye ba. Abinda zai iya tauye mai lada idan wannan rashin mantawan ya sa ya canja mu'amala ga wannan. Yanzu kawai misalin Allah ya kiyaye mutumin da ya zo kashe maka mahaifi, haka kurin da zalunci, sai aka zo aka yi abin da aka yi aka ce ka yafe, za ka iya manta da shi? Kana ganinsa sai ka tuna, ba za ka manta ba. To amma wannan rashin mantawan ba zai tauye maka ladanka da kai na yafe mashi ba. Ko mutum ya zai yanka maka wata muguwar tsiya da ƙyar Allah ya kubutar da kai, a tunaninka a duniya ba wanda ya taɓa maka bala'i irin wani, sai aka zo aka yi baka nasi aka yi mai kace ka yafe, ko ya cutar da kai kace ka yafe, da ka gan shi za ka tuna. Kuma zai yi wahala wannan mutumin ka dawo ka ci gaba da mu'amala da shi kamar yadda ake da bai maka wannan abun ba. Dabi'a ce ta ɗan adam, wasu suna iya mantawa amma wasu ba sa mantawa. Amma muhallin shahid, rashin mantawan tunda ba ka yi wani hukunci a kai ba, Allah ba zai kama karshe ba. Allahumma izzana wa la tuzillana wa akrimna wa la tuhinna wa ansurna wa la tansur alaina, انصر لنا ولا تنصر علينا وأسرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.